Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 20 ga watan Maris na shekarar 2023. Zani magana ne akan shawarwari ga matasa musamman mata domin zama da kishiya lafiya. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku gyara zama ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Sauraronmu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta bayyana mana wanda za ta gabatar da su.
To ƴan aji, barkamu da sake saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan yanda za a zauna wato kishiyoyi su zauna a cikin gidansu lafiya. Lau, yaushe rabonku da kuje an ce an zauna lafiya? Shi ma mijin, yaushe rabonku da kaje an ce an yi auren nan ne ba tare da tashin hankali ba? To yau zan ba da shawarwari akan yanda za a zauna lafiya sumul kalau, mutum ya kara aure tun daga 1 2 har zuwa 3 ya kuma zauna sumul ana lailayarsa. Ku ji sirrin daga bakin wa'inda muka gaye ta a cikin ajin nan namu. Muna da Malam Adamu Muhammad Gumi wanda yake shi da cijani da zai bamu irin dabarun da ake amfani da shi wurin zaman mace fiye da daya. Za a ba wa ƴan mata sirrin yanda zaki shiga cikin gidan mai mata. Ke ma uwar gida za a baki sirrin yanda zaki zauna da kishiya. A cikin ajin namu akwai Adamu Muhammad Gumi, Karima Ma'az Abdulsalam, Fatima Abdullahi da kuma Muhammad Adam. Barkanku da zuwa. Al'ada ce a kasar Hausa wanda aka sani tun tele-tele an san da cewa duk wani baki dan Afirka bai cika zama da mace guda daya ba. Al'adar mu mazaje suna zama fiye da mace daya kuma akan zauna lafiya duk da yake ba a rasa dan nono a riga inji Malam Bahaushe. To ya kai ga an zo da wannan zamanin inda abun ya fara gagara. Kullun akwai labarin da zaka samu na game da wani abu da ya faru ta zaman kishiyoyi. Ya Allah, uwar gidan ce ta yi wa amarya ko amaryar ce ta yi wa uwar gida ko kuma a'a su ne matan suka yi wa mijin? Ina ne matsalar take? Yaya zaman yake kuma ya zamu gyara?
To jama'an gida assalamu alaikum. Kamar yadda bayani gabata, hakikan batun zamantakewa aure mace daya ko biyu ba sabu abu bane gare mu na Arewa. Amma mai ta fada shi yanzu an zo an samu matsala, ba samun zaman lafiya kamar da. Me ya kawo wannan? Kuma wani hanya za a biya samu zaman lafiya ɗin? To hanyoyi suna da yawa. Zamantakewan gida, kowane gida suna da irin zaman da suke nasu na tarbiya a gidansu. Idan ka aure mace ɗaya biyu, kowane da ka aure a gidansu tana tarbiyya daban da aka mata a gidansu daban, ba su zama tarbiyyar zama ɗaya. To wannan kai ka haɗa su ka kawo gidanka aje su, kuma kai ne suke zama ƙarshenka. To kai ne da wannan karatu za ka kalle su ka haɗa su guda biyu, kowane numfashi yana shi yana kuma tunaninsa daban da naka daban. Mutum ne mai tunani, ɗan Adam. Kuma ka zama biyu zama ka suke yi kuma tunanin sa daban. Kai karan kanka wanda ka shi hajjin ka ba da son ka ba a hajjin ka kenan, bakin ka kenan. Ina ga mutum karantun ta na biyu abubuwa suke faruwa ka dan gurguru hali domin tunanin za ka yi daban na wani daban. Hakika mun sani a baya ka kasa mata hudu a gida ma amma ya kanzo lafiya raba wani abu ko da kuwa abu ma da yana bo ya rufe shi ba ya da wani ba ko shi ko har ga kana matsala gidan nan. To me yasa da ake da wannan zaman kuma mata da katu ma ba wani kawo ke shi da yawa ba? Sai ga wasu ba su da katu ba amma ana mata aikin da tana shi amaliyan ba wai aiki na katu ka tsaya ba amma aiki take aiki da shi. mun kuma baya shekarun baya muna yara sheko 80 saka kan 70 zaga dogo an indare zaga suna mata katu katu ba katu ba wani katu ba ai take da baji take ja ba
to wani katu ake
sai dana katu an kanshi ai katu zaman kabari ya ake zaman takewa dogo da zan tsaya mata bayani kan ba wai ai take kanta musu ba amma sai ga an zo wuna an natsu haka ba take ni
to dana san rayuwa take
saboda ita batun ka ba ai take ba haji haka da zo na taya mata wani bayanin nan ku ga an zo na kuma din ba ta yi katun ba kan jaya ba amma da zaka zo ka duba kuma zai ga katun take na ko a kwashe ciki jama ba an shi ai kashe ne ba an shi na katu bane
to yanzu me yanayin yanda kaga ana samun ta cewa ina kake ganin lefuffukan suke fitowa daga wani bangare bangare ne
lefi bai zama wuri ba zai zama kowane bangare ko lefi barin shi bangare maza bane ko barin bangare mata ne ba tarbiyyar namu ta zama mutum zaman yanzu barin da wani farin fara wajen maganin nanin namiji ne kafin da wajen mata hakika gida bai gyaro sai mai gida gyara gidansa idan ka zo kai mai gida ka san gyara gidanka ka da mata biyu ko uku ne in ka dakin wancan ku hiran ku tsakanin ku ka dauki hiran wata kama wata
to
ina mai gida dake wani hali
wato munafikin mata da daga cikin matsalolin da ake samu kenan
wannan an samu rawani mun ta zo na matan ka ka ga wannan wancan dakin ku hiran ku tsakanin ka kafar hira a wurin
kai ka laifin wannan
ka dauki magana ka kama wannan to wannan na fara zama lafiya in ka dakin wata wancan ma ka dauki magana ka kama mata ku hiran tsakanin ku tsakanin ka bashi a wurin nan amma dauko ta magana na wata kama wata dakin wata yana kawo matsala ta bangaren maza
na mijin ya ke biyu
yawa to wannan yana kawo lafiya zama gaskiya mun gidan da ke wannan a gidansa gidan zama lafiya da mutu ba ki magana wata ba ka kawo mata ba kiran su kanka bacin tsakanin ka wannan ko yin tsakanin ka bace a wurin nan to in ka dauki wannan matakin ta samu zaman lafiya na biyu idan wata kanka magana wata a tsakanin su kai tsayi wanda ka kai namiji ne kai kaje dukan su ba wani ka zauran ta cikin su kai ka gashin ka su kace ke su to kai za ka yi hada su ai bayani ke wani cikin shekaza me ya gaskiya magana nan to idan ka dauki mataki na gani insha Allah gidan ka zama lafiya
oh wato in ta kawo maka ba wai ka bar shi a cikin cikin ka ba ka yanke hukunci ba kai bincike
ai bincike wani gaskiya ke wani bayani a je dakin da ya zauna ba na nan ba mutum ba ku karama domin ta kawo magana in da kama zan duka dakin wata ne na kwanan ka amma ta kawo magana zai ga inda kake ne da zauna a wurin nan
to
sai bayani kin shi kaza kin shi me ba ga maka sa wata kwa ciki in zan su uku ne biyu na ba saka ni kake ta uku a ciki ka kiya guda biyu kan zauna a wurin kar ma ta uku sannan magana to dan ka zauna hanya shi ma na hanya ta biyu ina gama gida da gida lafiya insha Allah
wato a dinga bin ka'idojin zaman lafiya ba tare da daukan hukunci kai tsaye ba
a na ga dama ayo bazai ce mai aka ce kuma da kace kuma bazai da kuma
to an je na biyu akwai wani
akwai yan ka gona hanya ta biyu akan wannan na uku har da cikin zaman dai idan har za a kiyaye wato magana take shiga daga waje banda mai gida su ma mai gida zai kiyaye domin Musa ban baka hira matan ka ba ta baka labarin ki ba ai zama mai kyau yake zaka hira matan ta ga mun magana ki
ba wato a ja matan a jiki
gore gaske ka zo ga matan ka jata a jiki kuna hira har da ta ga mun ka gidan su wace mai kaza
wato idan kai aure ka kara aure kar ka share wanda suke gida ka ce amarya ce a lokacin ta ne kowannan su kira ba su lokacin su
kowannan lokacin ai dan ka ce
tashin hankali
gore shi zai mai gida ka musulunci kai da mun cewa idan mace ba za wura shiga kwanki zaka mata in yari ka kawo wanda zaka mata ka dawo mara ba kwana to idan ka bi wannan zari ne gaba wannan matsala yarinya ga kwanki daga bayar ba za wura kwanki daga bayar in ka gama wannan kwanki nata na amurci daga nan ka dawo kuma sai ka tambaye su yawan haƙin na mata ba na haƙin namiji bane akan kwanki nan su a dinga yi misali ka da mata biyu mata uku ba haƙin namiji bane su zaka tambaye su kwanan su a dinga yi da dai ne ko mimi ne suka ce ga kwanu ka dauka shikenan kai ka bi kawo bunka zage na so
to zan dawo gare ka ban tantubi sauran abokan hiran da inji kare maki kina jin bayanin da yayi akan dalilan da yake ganin suka dan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma da hanyoyin da yake tunanin za a duke yanzu ki mana bayani ne akan dalilan da yake ganin yake kawo tashin hankali a tsakanin kishiyoyi ko kuma tsakanin miji da mata idan zai kara aure dan dai a samu zama na wato gida irin wanda ba mace daya ba a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ke da aka karo miki kake tare hankali ke da kika shigo ke ma karki sa abun akai shi ma mijin ya samu nasuwar da yake bukata na karin aure
assalamu alaikum rahmatullah to kamar yadda mala adam yayi bayani abubuwan da suke kawo mana matsala a yanzu sabanin da zaki ga mace hudu a cikin gida yaran dakin wannan ba kya bambance yaran dakin wannan su kansu ƴaƴan da aka haife su antin ta wallahi ba zaki gane su kansu ba sa gane cewa wace ce uwata wanda ta haife ni ba in sun tashi kawai in wannan tayi ta tura su dakin wance a can za su rayuwa a can za su girma a can za su taso ba ruwan su in sun na dakin wance sun taso a dakin wance za su rayuwa sabanin yanzu kowa ya san mahaifiyar shi ya san daga ina aka samu shi yanzu an samu wannan matsala to abin da nake ganin matsalan take faruwa kamar kin gada idan za a yi auren ma sai kiga har ana sauran sati daya daura auren wai da su suke cikin gidan unke kadai ne unku biyu ne unku uku ne ba amma sanar muku za a karo amarya ba kuna nan cikin nasuwanku da kwanciyar hankalinku sai dai kawai wata ma sai ana gobe ko jibi za a zo a sanar mata cewa to zan fa kara aure za ka kara aure zan kara aure shikenan an kara aure kin ga duk wasu fitintinu da ya kamata su biyo baya kafin daura auren an riga an kauda shi ba raini bane sirri ne kuma ana san sirri a sirri ne ba a so saboda haka hakan zai kara ma mace natsuwa da kwanciyar hankali amma daga lokacin da namiji yaje ya fara neman aure a wani wuri yana zuwa gida sai zo ya baki labari ai ina neman aure daga nan ita kuma ta fara jin damuwa kullun cikin dardar take yaushe ne yaushe za a yi sabani yanzu idan namiji yana neman aure anti binta sai ki gani a gaban ki yake magana da budurwa saboda mun samu wani ci gaba ne na mai hakari jiya an samu wayoyi da sauransu zai zo yana magana da ita a gaban ki ko da ki ninya ninki shi ba zaki kin dauko abinci kin kama miji kin zo kin aje kin zauna kina so ki dan taya shi fira ba take yake ba yana nan yana chatting da budurwan shi ta turo ya tura wata rana sai kina cikin bacci ne lafiyayye kina kusa da mijinki kina bayan shi sai kiji wata takwala mai kira 11 dare ko 12 dare kila ma wani lalura ne da ya shafe ta can daban da ya kamata ta tuntubi iyayenta ba ta tuntube su ba ita ta kira saurayin ta ita ne saurayi sai kiga zumbur ya tashi idan ma yana mutuntaki kenan idan bai mutuntaki a gaban ki a kwance a kusa da ke zai yi magana in yana mutuntaki ne zaki ga ya tashi ya shiga bayi ko ya fita waje domin ya je ya yi magana da ita to me zai sa ni ko bazan yi kishi ba me zai sa bazan ji damuwa ba me zai sa bazan fara tunanin cewa to tun fa bata shigo ba kenan na fara fuskanta irin wannan kalubalen to daga ran da ta zo yawa daga ran da ta zo ne kenan yake shirin faruwa to duka ire-iren wayannan abubuwan su ne suke kawo mana kishi yake kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma lokacin da za a kawo ta za a fara karanta mata to kishi ya fa in kin shiga akwai matsala kullun abin da ake karanta wacce za ta yi aure budurwa to ita fa kishiyar ta cikin matsala ne kullum ba za a taba karanta mata alkhairin da ke cikin kishiya kuma ba a karantar da ita cewa shi fa auren nan ibada ne yanzu kuma ibada za ki je ki shi kuma ibada dama aljanna ba a samun ta da sauki ko duniya za a nema ba za a same ta da sauki ba balle aljanna to ba za a karantar da ita wannan ba abinda za a karantar da ita kawai shine idan kin je ki karance ta in ta ce ku ci abinci tare kar ki ci tare domin kila kar ta yi miki sihiri an riga an gama cusa mata munanan dabi'u kafin ta zo to da shirin ta tazo to zama kuma uwar gida da kike cikin gida kafin tazo a ce to yaran zamanin nan da kike kallon su kina raina shekarun su yanzu za ta zo ta hanfara gwamnatin ki tace na fara gani tunda yanzu haka da ta kira shi waya jikin shi na rawa chatting yake yi da ita baya saurare na sai a ce to kin ga daya kenan sai a ce mata to da haka sai kin tashi tsaye ke ma kin abun nan ba raini sai ki saka mata fuska alhalin kuma mu kullum muna bada shawarwari an tabbata cewa idan aka auro miki yarinya ki rungume ta kamar dan da kika haifa domin in ke ne zaki jawo ta ta girmama ki sai ta girmama ki kuma ke ce zaki nuna mata kar ta girmama ki sai kuma kiga bata girmama ki din ba to ke an zo an miki huduma an ce wa kar ki saka mata fuska saboda kar ta raina ki to ta zo kin ki saka mata fuska mijin da ya kawo ta ya fita ke da take dan sa rai ta dan yi hira da ke ta ji dadi kin ki me yasa saboda kishi saboda an ga ya miki cewa kar ku saka mata fuska ta raina ku to duka ire-iren wayannan abubuwan shine yake kawo mana matsaloli a wannan zamanin a zamanin da kamar yanda mallam Adam ya fada ba san karatun addini ba yanzu ko karatun addini ya watsa amma ba ma aiki da karatun da ko ba a san karatun addini ba amma da an ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau sai kiga mace ta rike shi kam tana bin shi sau da kafa yanzu ko an san addinin amma sai a sa kafa a hambari ba a aiki da abin da aka karanta
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Akwai abubuwan da suka faru a baya, akwai yarinyar da muke tare da ita bayan wani lokaci sai ta ga ai ba ma kalanta bane, ne mata kalan miyan kuka da yawa,
ajin ba daya bane,
ajin ba daya bane. To sai ta sallabe ni tace min idan dai layin wayan da nake kira idan ba da kudin tsoho aka hada aka siya ba, to da Allah in daina kira,
to
sai insha Allah zan kiya. Sai bayan wani lokaci kuma an samu kaman shekara biyu haka sai ta kara kira da shin da ban canza layi ba, take ga matsalan da aka samu wanda take so ya nemi rifin dinta kuma halayen shi ba ta iya jurewa, sai ni shi yasa yanzu ta dawo gare ni. Kin ga anan ta maida ni assistant boyfriend,
ina kwaya kai mutum ne
ba ta da options, fair tire kenan. So wannan wani nau'i ne na yaudara na farko, tun farko idan ta san cewa ni kalan miyan kuka ne ta sallame ni, ni sa ba ta dawo,
ba ta damu da yanda zuciyarka za ta shiga,
ba ta damu ba ta
duk lokacin da kai kasance lokacin da ta aka koyi kallon
wannan abu ta sallame ni ai na dingar takkarar kanwa a cikin sallah, billahi lazim na sallah ba ban san wani sallah ne, na samu matsaloli kala kala, na fada cikin damuwa matuka haino. Sai na biyu sakamakon wancan sai na hade da wata na bata labari, an fara rimi ita kuma na nemi izini wajen mahaifinta yake mun ba komai, da yaga cewa alakan yayi karfi sosai kuma tana da yayi, sai kira ni lokacin ina aji duniya a jami'a, sai ce mun shi yana ganin ba zan iya auren yarinyarsa ba idan na aure shi banda aikin da nake yi da zan iya ciyar da ita.
To
sakamakon haka ya raba mu da karfi da yaji,
to amma a lokacin mallam Haruna baka ganin kamar uban yayi abin da ya dace dai kar je ya sai da abu ya sa dawo tana mu ciwo shi dan ga kamar ai bai wadana ka bane akai ko.
To a lokacin duk da ina karatu amma ina da abin da nake yi na karke da zan bayar, ita wannan tana mai duguri lokacin Boko Haram din nan, duk walayin Boko Haram din nan zan lallaba in tafi mai duguri, sai in ce ma babana
muna da, ko kai wani karamin sharukan ne ashe
muna da lectures a Saturday a makaranta, zan tafi mai duguri in na tafi Friday Sunday ran dawo, haka na dinga sai da raina ina zuwa gurin kowa ya san mutare a karken karke, sai ake ce mun ai bani da aiki ne, saboda haka in ta aure ni lokacin mun gama jami'a tare gaba daya duk aji da muke tafiya bani da aikin ya zan yi in ciyar da ita.
Daga kowane bangare dai kamar yadda ku sani ana yin wannan yaudarar, shi dai yanzu namiji ya ba mu labarin yaudarorin da ƴan uwanku mata suka tafka mishi wanda da kyar aka samu shi. Haruna, a duk irin wannan abin da ya faru da kai, wani hanyoyi ka bi na ganin cewa baka maida abin a cikin zuciyarka ya ruguza ka ba, kuma ka samu rayuwarka tunda yanzu gashi da mahar kai aure, ya aka yi ka fita daga cikin wannan matsala?
Na farko na dauke addu'a, yana da matukar muhimmanci na dauke shi a matsayin wani jarabawa wanda Allah yake ya gwada ni. Na biyu kuma ni duk abin da zan yi na kansa magabata na a ciki, saboda su sun ga shekaran jiya, sun ga jiya, sun ga kuma yau, sukan bani bayanai masu dadi wanda suke kwantar min da hankali na, sukan nuna min cewa yanzu aka fara rayuwar ma ba a je ko ina ba. So saboda haka wannan wani ilimi ne wanda na samu wanda zai taimaka min wajen sanar me rayuwa ma kanta.
To kai a karan kanka ya kai fama da rashin bacci, rashin cin abinci da sauransu da kuke fadawa?
Ni gaskiya ban tunanin da farko ma zan surviving ba,
in na dauka shi wato har rayuwarka shi kai za ka
kare, na dauka raina ma zai fita, dan ina tunanin ba zan kara samun wani rayuwa ba kuma mai dadi
in ba da wannan
zai taka ba. To amma sai naga ashe akwai rayuwa ma wanda dadin ta ma ba ma a fara ba, lokacin ido na ya kulli amma yanzu a gode shi.
Wato yanzu ka san abin da zaka shiga?
A na san
da irin macen da zaka
nemi, na sani.
Yanzu ya za a yi to mu fito da ƴan uwa da suke cikin wannan halin, ke wani hanya zaki samu waraka? yanzu zamu shiga bangaren da mai ba da shawarwari da bangaren zamantakewa wato Khadija Sa'ad Muhammad za ta shigo cikin ajin namu domin ta gabatar da yan aji shawarwarin da ya kamata a bi wurin fitowa daga cikin irin wannan ruwan idan an fada tsundum musamman ga matan da ijin su ya rufe suka riga suka fada suka rasa mafita a cikin al'amarin Khadija
to masu sauraro ko ince yan aji barkanmu da wannan lokaci kamar yanda duka masu jawabi suka yi bayani idan aka na so a misalta yanda dan adam yake shiga a lokacin da ya tsinci kansa a hali na yaudara ko mace ko namiji wani yanayi ne wanda bai da dadi misalin shi ma yana da matukar wahala yanda zaka iya fada ma mutum ya gane in dai har ba a taba yi mishi irin wannan abun ba to amma zan iya kwatantawa kadan yanda misali mutum zai dan iya fahimta a lokacin da namiji ko mace ya tsinduma cikin kaunan daya daga ciki kullum burin masoya su kasance tare har abada kuma ka katange kanka daga ba wani dama ko shi namiji ya ba wata dama saboda yana gani ya riga ya samu abokiyar cikon rayuwar shi ko kuma ita ta samu abokin cikon rayuwanta to daga lokacin da aka ce wannan abokin cikon rayuwar babu shi ko babu ita kamar a ce ne mutum ya jingina a katanga ya saki jikin shi kawai sai a ce katangan nan sai ta wanke mutum ai za ka iya fahimta me zai faru zaka ji ka ne kawai gaba daya baka yi aure ba kai kasa ka zube kamar abinda bature ke cewa collapse
hadda cutarwa ma
da to idan kai wannan faduwan kaga yana iya yiwa akwai duwatsu a wurin ka buge kai ko ka tsire ko akwai kwalba ko akwai wani abu dai wanda banda wannan faduwan wanda kasusuwan jikinka sai ya samu matsala to kuma wani abu na ciwo na jini zai iya samun jikinka to kamar misalin halin da mutum yake shiga kenan so shi yasa yake da kyau duk lokacin da ake soyayya ya zama mutum yana sawa a ran shi idan yanda nake kaunan wani yau wani ya juya min baya ya zanyi yana da kyau ba wai idan kana mai mummunan zato ba kawai ka rika dan gwadawa da aunawa just in case yanda ake fada inji bature kila in abun ya kasance to dama ka dan yi plan yanda idan to ya faru me zaka yi
wato kai
ka dan yi tanaji to babban matsalar da muke samu ba ma tanaji kawai in kana son mutum afkawa ake taka afkari jiyan soyayya mutum ta kai yanda ba za ma a ma iya shiro ka ba tunda ka riga ka tsinduma gaba daya to idan ya zama namiji ko mace wani ya yaudaru wani to lokacin da saboda baka abune da baka taba zato ba baka taba makawa a kusa da rayuwanka ba sai kai tunanin cewa kamar rayuwanka ya kare kamar yanda cikin daliban aji na jiwo yayi bayani Malam Haruna cewa lokacin da ya samu irin wannan matsalan yayi tunani kamar rayuwar shi gaba daya ba ta da amfani kamar ma ya gama samun farin ciki wannan da gaske ne haka mutum zai ji zaka ji kai akwai ma wanda zai ji ina ma yau a dauki rayuwanka ta huta saboda na farko abin da ke faruwa musamman idan an yi tsawon soyayya yan uwa abokan arziki duk an san ka da abokin soyayya yan unguwa yan layi masu hasada Allah ka dai san isukan da aka ta kawo ka jure to yanzu da wanda yazo ya juya ma baya farkon abin da ke damun mutane mafi yawanci ba ma dan fasu din kan kansu bane
to
me za a kalla ki da ma a gidanku an yi araba ki da shi kin nuna Allah kashe sai shi haka hakuri aka jade to yanzu dai wannan aiki zaki dawo ne ki ce shi din dai da gaske yayi
kuma kin nan da yake ta cewa su
yau ya fara fadan illan abun ko kuwa kawayen ki da kika gama musu daga kafada kin dace kin wuce wurin sauraron irin mikin samu mai kauna na karshe duk kuma sauran wa'inda suke neman ki ma kin kora kowa akan shi kowa ya san shi kadai ne to yanzu sai na ki fuskanta haka shi ma namiji kila amma tanaji idan ginkuru a gida an ce ita za a baka tayi mata wulakanci iya wulakanci ka nuna mata ba wanda kake gani da gashi kai baka ma san akwai wata mace a duniya ba sai wannan to yanzu ita ma ta yadda kai ta dauki wata ta ina zaka juyo to wannan abubuwan shi yake tattaruwa sai ya damu wanda abin ya faru da shi wasu fara tunani wasu wannan abin yana daya daga cikin abin da yake sa suke fara shaye-shaye musamman bangaren mata na maza da sauki akan mata amma mata da yawa heartbreak shine genesis din shaye-shaye
wato a kada
boda ba su bacci
an
karya musu shi kuma ba su iya gaya ma kowa saboda wannan dalilan da na faɗa na baya
kina jin kunya
kuma abin na damun su to da yawa sai wata tayi tunani to bari in yi wani abu tunda nayi kwanaki ba bacci sai kuka kukan ma bai yiwa gaba ɗaya saboda da rana za a iya ganin ki baki so a san me sai cikin dare ko ana bacci ke kina kuka gari ya waye baki bacci ba kina so ki bacci wata za ta fara shan maganin bacci daga shi haka ne abun yake farawa da yawa an kika hira da su ɗan shaye-shaye zaki ji suna faɗa wannan dalilan yana ɗaya daga cikin heartbreak sai mace ta fara shaye-shaye to irin wannan abubuwan su ne suke damu wanda aka taba mazuciya shi yasa kowane lokaci mukan ce idan mutum zai shiga soyayya yayi kokari kai ya shiga soyayya yana yaudara saboda wannan abun yana iya sa wata ko wani ya shiga wani halin da har abada ba zai manta ba kuma kai ma kana cikin zunubin duk abin da ya saboda kai ka ja mishi wata za ta ce ba ta ƙara aure ba ba za ta ƙara ma yadda da namiji ba saboda wannan abin da aka mutu wani namijin ma shi ma sai naki ga namiji ya kusa shekara 50 bai aure ba saboda an yaudare shi wanda bai taba tunani ba ta mai cin amana yana ganin ba zai to in dai har ita za ta mai to waye kuma ya rage
sai da yadda akwai wanda kuma koda ma ya an samu Allah laba shi ayi auren kuma ba zai taba ganin matar sa ya daraja ta sai kulli na kallon ta a matsayin yaudariya saboda mace ce wanda ta yaudare shi
wannan haka ne wasu kuma suna amfani da daman idan suka aure wani su ga samai aya a hannu da niyan sun rama abinda aka musu a baya kuma wannan ba daidai bane saboda wanda ka hadu da shi a gaba bai ma san tarihin ka ba kuma ba shi yayi maka abinda wancan yayi maka ba to amma tun da wancan yayi sai ki tona ce ai mata ba abin yadda bane
to me mafita
to mafita shine kamar yanda na faɗa dazu tun farko lokacin da mace ta fara son wani duk san da kike ma wani ko namiji duk san da kake ma mace ka riga dan tambayan kanka shin duk ranan da wance ta ja baya da ni ya zan ji to kaman ka fara shirye zuciyar ka ne akan abin da zai iya yiwa ya kasance in bai kasance ba da ma haka ake fata
in kudi yanzu ya riga ya kasance an rugurguza mata zuciya ko an rugurguza mishi zuciya ya za a tsamo shi daga cikin wannan damuwar kai ya illa ta kansa
a lokacin da mutum ya samu kansa a wannan halin farko ya yi kokari ya koma ga Allah ka cire komai a ranka ka gaya ma zuciyanka cewa ka ma daina son kowa sai Allah kawai ba za ka ma yi soyayya da kowa ba kai kawai yanzu san Allah kake to za ka samu sauki za ka samu dama ka cire don akwai wani mistake da yawanci mutanen mu suke yi a lokacin da mutum ya samu wannan heartbreak din maimakon ya jira ya dauka abin da ake ce ma healing period healing time lokacin da za ka yi reviving da lokacin da mutum zai farfado sai ba mu da shi wata ana nuna an lalata wannan soyayya sai ce to me ai dama ga tanku yadda yana jira na kin dade baki mai magana an fi shekara sai ki danna waya sai ki kira shi sai ki yi yawa to maza ma suna yi ma ko sai take ta san shi da yaki saboda wancan da wannan ta mai sai to wannan ba abin da yake kara sai ciwo saboda ita zuciya abin da take so shi fa take so
kai wato wannan auren hutawa
yawa auren bai da fa'ida ba soyayya shi duk bai da fa'ida a lokacin da mutum ya samu wannan matsala kawai ya koma ga Allah shine mafita haƙiƙin soyayya da kowa sai cikinka na dan wani lokaci ya danganta da yanda mutum din yake wata daya ne wata biyu ne wata uku babu kayyadaddan lokacin da za a ce sai kin kai adadin lokaci ko ka adadin lokaci kaza sannan ka kula wani amma kai ya zama dan akwai wa'inda ko an samu ma wannan heartbreak din ba sa yadda a yi breaking sai sun dan ji sun tabo wani to sannan sai su koru wancan irin wa'inda mukan ce musu kaman ba sa iya rayuwa ba soyayya to wa'innan suna cikin hatsari kuma sun fi kowa samu wannan heartbreak in kika hira su zaki sun ga miki sun samu heartbreak 5-6 ba saboda irin wannan dalilin to ya kamata ya zama sanda mutum ya samu wannan ya kokari ya koma ga Allah sannan kuma duk abin da zai rika tuna mai da wancan abin da ya faru ya kiyaye tun daga lambar waya ki goge ko tunan shi gaba daya ki goge kar mutum ya zama mai naci akan soyayyan da aka nuna maka ba mai gyaruwa ba akwai wanda za a iya batawa a gyara wannan ana iya dan bada lokaci amma wanda aka tabbatar da ba zai dawo ba kaman kun yi mutum kaman misalin da naji da Zufarhana tana badawa namiji ya zo har ran da ake dinan auren shi ya zo ya tadi da mace a zaman ba komi ya je sannan a cikin
bada
kin ga ran da taji Allah kada ya san halin da za ta shiga wata sai ta sha ruwan leda ma a asibiti wata sai ta kusa rasa rayuwarta to kin ga irin wannan me zai da ya fada miki da zaki ga zaki yafi mai kin babu amana a cikin zamantakewa
I've been shower, my turn can no shower. abin sha'awa duki shi ko fara ta ayin nuri amma ni cutar mata ayin nuri
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji miyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wata ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather's Fashion ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya